Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu rarrun ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalon. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Amina Bahar Auna da masu ran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau ranar Alhamis 26 ga watan Disamba shekara ta 2019. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da mutuwar jami'an tsaro 14 a wani hari da aka kai wani yanki na Tilbury. Haka kuma za mu kawo muku tattaunawa da muryar Amurka ta yi da ministan shari'a Najeriya game da sakin Samba da Zuki da Showare.
Abin da ya hana ni zuwa wannan akan an ce a fice ni da a fice ni wani ce to duk lokacin da gwamnati ta je ni za mu ci gaba da shari'a. To ni za ma a jira ne.
Wannan muryar Samba da Zuki kenan kan batun ci gaba da shari'arsa da gwamnati kuma kan wannan batu ne ma za mu so mu jin ra'ayoyinku a yau. Tambayar mu ita ce menene ra'ayinku game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya? Biyo bayan sakin kanar Samba da Zuki da Showare da aka yi, lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Wasu 'yan ta'adda dauke da manyan makamai sun yi wa wani ayarin jami'an tsaron jamhuriyar Niger kwanton bauna inda suka halaka mutum 14 a yankin Tilbury da ke yammacin kasar. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta tabbatar da aukuwar harin cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Alhamis. A cewar sanarwar, bayan batakashin da aka yi, 'yan sandan kasar 7 da jami'an tsaro na musamman 7 sun rasa rayukansu. Sanarwar ta kara da cewa a jiya Laraba ne aka kai harin. Ayarin jami'an tsaron na kan hanyarsa ne ta raka wata tawagar masu yin rajistan zaɓe a gundumar Sanam gabanin shirye-shiryen zaben shugaban ƙasa da wato ƙasa na 'yan majalisu da za a yi a shekara mai zuwa. A yau Alhamis ne shugaban Iraki Barham Saleh ya ce ya gwamnati ya yi murabus da ya nada firaministan da wani ɓangaren majalisar mai samun goyon bayan Iran ya zaɓa. A jiya Laraba, ɓangaren fata a majalisa ya miƙa sunan gwamnan kudancin lardin Basra, wato Asad al-Aidani, a matsayin firaministan ƙasar na gaba. Nan da nan masu zanga-zangar adawa da gwamnati suka ƙi amincewa da zaɓen. Masu zanga-zanga dai na so ne a yi wa gwamnatin ƙasar garan Bawul, wacce tun da Amurka ta mamaye ƙasar a shekarar 2003 take kan karagar mulki. Sale ya ce, saboda burina na ganin an samu zaman lafiya, duk da cewa ina mai girmama Asad al-Aidani, ba zan amince da zaɓinsa ba. A yau Alhamis, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce, majalisar dokokin ƙasar za ta kaɗa ƙuri'a a farkon watan Janairun mai kamawa domin neman amincewa da tura dakarun ƙasar zuwa ƙasar Libya, ko kuma akasin haka. A wani yunkuri na tallafawa gwamnatin Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya. A cewar Erdogan, a tsakanin ranakun 8 ko 9 ga watan Janairu, majalisar za ta kaɗa ƙuri'a bayan ta dawo daga hutu. Jam'iyyar Erdogan ce take da rinjaye a majalisar dokokin ƙasar, hakan yasa ake ganin ba zai fuskanci adawa ba wajen cimma wannan buri, duk da cewa ɓangaren 'yan adawa na sukar shirin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na fuskantar kalubale a yau Alhamis bayan da jam'iyyarsa ta Likud ta gudanar da zaben fidda gwani domin tunkarar zaben da za a yi a ƙasar. Zaben shine karo na 3 da za a gudanar cikin shekara guda. Abokin hamayyarsa Gideon Sar ya jima yana cewa shine dan takara da yafi cancanta jam'iyyar ta tsayar. Netanyahu dai ya gaza kafa gwamnati bayan zaɓuka biyu da aka gudanar a wannan shekarar. Ana hasashen Netanyahu zai lashe wannan zaɓe, lura da cewa yana da cikakken goyon baya a tsakanin mambobin jam'iyyarsa ta Likud. A gobe Juma'a ake sa ran fitar da sakamakon zaɓen. Shugaban ƙasar Burundi ya sake nanata cewa ba zai nemi wani sabon wa'adin mulki a zaɓe da za a yi a wannan shekara mai zuwa ba. A yau Alhamis, shugaban Pierre Nkurunziza ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai cewa zai gabatar da wani taron manema labarai kafin ya miƙa mulki ga wanda zai gaje shi. Matsawa da shugaban ya yi na tsayawa takara a shekarar 2015 ta kai ga asarar rayuka da dama bayan rikicin siyasar da ya ɓarke wanda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi ikirarin cewa an ci zarafin jama'a. A bara ne dai shugaban na Burundi ya fara cewa ba zai tsaya takara a zaben mai zuwa ba, batun da mutane da dama suka nuna shakku a kai.
Amina Bahara Auna kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a labaran duniya, hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da rasuwar jami'an tsaro 14 sakamakon wani harin ta'addanci da aka yi a karkarar Sanam da ke gundumar Abala a yankin Talabiri. A daidai lokacin da suke yi wa jami'an hukumar zaɓe rake akan hanyarsa zuwa aikin yin rajista. Sanarwar gwamnatin ta ƙara da cewa askarawan Niger sun karkashe ta'ayan ta'adda da dama yayin wannan artabu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na wakilinmu Sule Mumina Barma.
Kazamun faɗa ne aka shafa lokaci mai tsawo ana kafsawa a tsakanin jami'an tsaron da ke aikin sintiri da dai gefe wasu 'yan ta'addan da aka kesta cewa sun haura 100 waɗanda suka yi kwanton ɓauna ɗauke da makamai masu aman wuta. Lamarin ya wakana ne a wajejen ƙarfe 3 na rana a jiya Laraba a wani ƙauyen da'irar Sanam ta gundumar Abala a yankin Talabiri, a daidai lokacin da jami'an tsaro ke raka wani ayarin jami'an hukumar zaɓe ta Seni da ke ayyukan rajista a wannan karkara. In ji wata sanarwar haɗin gwiwar ma'aikatar ministan cikin gida da ta ministan tsaron ƙasar Niger, wacce ta ƙara da cewa jami'an tsaron jandarma 7 da na gar national 7 ne suka kwanta dama a sakamakon wannan mummunan artabu, yayin da jami'in tsaro guda ya ɓatan dabo. A nasu ɓangare, askarawan gwamnatin ta Niger sun yi nasarar hallaka ɗimbin mahara, ko da yake ba a bayyana adadinsu ba. Tuni dai 'yan ƙasa suka fara nuna damuwa akan wannan al'amari mai matuƙar ɗaurin kai.
Waɗannan magabata suna ƙiran cewa suna zuba makuɗan kuɗaɗe wajen harkar tsaro. Ina mamakin a ce waɗannan ƙungiyoyi, a ce duk waɗannan ƙasashe na ƙungiyar Jisan Sahel, a ce ba su da ƙarfin fatattaka waɗannan 'yan ta'adda hararen da ake cewa an kashe sojoji ma'ana an kashe sojoji ma a can, na rantse da Allah ne na yana baciya duk inda yake.
Harin na karkarar Sanam na faruwa ne a wani lokacin da 'yan Nijar ke ci gaba da nuna juyayi akan rasuwar sojojin nan 71 na barikin Inates, abinda ke ƙara nuna buƙatar ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa a wannan yaƙi da ya addabi ƙasashen yankin Sahel. Mafari kenan ƙungiyoyin fafutuka na kadar da Concertation et Action Citoyenne suka ƙuduri aniyar shirya jerin gwano da gangami a ranar Lahadin da ke tafe a ɗaukacin biranen wannan ƙasa da nufin kawo goyon baya ga dakarun tsaro. Alhaji Salisu Amadu na ɗauke da sanarwar waɗannan ƙungiyoyi.
Babu zancen wani ɓangare ko wani kote, a magana ce muke ɗan ƙasa duka mai ciwon ƙasa da na ciki da na waje, kowa ya zo mu zama in tsaya mu ki ɗaya mu ruhuwa ma sojinan baya su tabbatar da cewar ku ba su mutu a banza ba 'yan ƙasa suna bayansu, kuma mu ci gaba da ta'adda. Allah ƙarfa zuciye su kuma Allah ƙare ƙasarmu.
Ko da yake harin na karkarar Sanam ya haddasa asarar rayukan jami'an tsaro, gwamnatin Nijar na cewa an yi nasarar kubutar da jami'an hukumar zaben da abin ya ritsa da su. Haka kuma hukumomi a wannan sanarwa sun jajantawa jama'a faruwar wannan al'amari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kiɗan maza daban da na mata. Soshe wuta gudu barewar dashi.
To a gaida Sulaiman Mana Barma. To daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya, inda cikin wannan makon gwamnatin ƙasar ta saki wasu daga cikin mutanen da tun da daɗewa kotuna suka bayar da belinsu. Abokin aikin Yusuf Aliyu Harande ya zanta da ministan shari'a Abubakar Malami.
Akwai rahotanni da ke nuna cewar a wannan saki na samba da suki da kuka yi da Showore ainihin ba kun yi shi don Allah bane, kun yi shi ne saboda matsin lamba da kuka samu daga nan kasar Amurka. Menene gasken wannan lamari?
To kamar da ka sani dai, Najeriya kasa ce aitatta wanda kuma take cin gashin kanta, ba ta karkashin mulki irin na mallaka na kowace kasa a duniya. Saboda ka zargi na matsin lamba bai taso ba, in ma har a ce wani abu na iya haddasuwa sai dai na roƙon alfarma, amma ba matsin lamba ba. Abin da nake kokari in nuna ma, matsin lamba ba zai zama sanadi na da'a ko rashin da'a daga bangaren gwamnatin tarayya ba kan abin da ya danganci umarni na kotu. Amma a matsayin mu na gwamnati wadda take da'a game da abin da ya danganci haƙoƙi irin na bangarori na gwamnati, bangaren jaktaswa da ma'aikata ta shari'a, duk shawarar da za mu yanke ta huskar abin da danganci mu'amala wata shari'a da ke gaban kotu, ko wani hukunci ko oda, shawara ce ke bance wadda ke da nasaba ga tsarin mulki da tsarin doka da tsarin gudanar da aiki irin na Najeriya.
Idan kana magana doka, ai za a ga cewar a can kwanakin baya ko watannin baya kotu ta bada oda ko ta bada damar cewar a ainihin saki shi sama da suki a bada belin shi, amma ba ku bada belin nashi ba sai a yanzu. Yana nufin kenan a da can ba a mutunta doka ta kotu kenan sai yanzu aka fara?
A'a, ba abin da yake nufi kenan ba. Idan kana magana doka ko da'a ga umarni na kotu, sai ka dibe shi akan a mizani na tsarin mulki na ƙasa. Tsarin mulki na ƙasa da kamar yadda kuma kotuna, manyan kotuna na tarayyar Najeriya suka tabbatar da shi a shari'o'i daban-daban da suka gabata a gabansu, shine idan kotu ta yi umarni ko kotu ta yi oda, wanda aka yi umarni ya yi da'a ga umarni ko kuma ga odar da kotu ta yi, yana da haƙƙi na ƙalubalantar wannan umarni. In sana kalubalanta, wa ima ya ɗaukaka ƙara, wa ima ya nemi kotu da ta yi ma umarnin da ta yi gyaran huska, wa ima ya nemi kotu da ta dakatar da hukuncin da ta yi kamin ya ƙara bin bahasin ya ɗaukaka ƙara. Idan ɗaya daga cikin waɗannan ya haddasu, to babu yadda za a yi a zarge ka da ƙin da'a ga umarnin kotu, domin kana bin diddigi game da abin da ke tabbataccen haƙƙi wanda tsarin mulki ya baka na ƙalubalantar oda, hukunci ko umarnin kotu.
To me yake
kokarin in nuna ma, abin da da'a ga doka a tsari na Najeriya shine, idan baka gamsu ba ka ɗaukaka ƙara, idan kuma ka ɗaukaka ƙara babu zargi na cewa ka ƙi da'a ga umarni na kotu.
To ai, idan na fahimce ka, kamar
da'a, rashin da'a ga umarnin kotu ke iya tabbata shine kotu ta yi hukunci akan ka, baka ɗaukaka ƙara ba, baka ƙalubalanci hukuncin ba, baka nemi ta mai gyaran huska ba.
To idan na fahimce ka, menene ya sauya a can baya da kotu ta bada umarnin a sake shi, wanda waɗannan sharuɗa da kuka sa a yanzu za su iya cika su a wancan lokacin, amma ba ku gindaya musu waɗannan sharuɗan a wancan lokacin ba?
Abin da ya canza jinkai, duk da yake ainihin muna da dama a shari'ance ta ɗaukaka ƙara, dama ta ƙalubalanta abin da aka yi, dama ta neman kwaskwarima ga abin da anka yi, dama ta neman dakatar da hukunci, amma bisa ga dalilai na jinkai kana iya jibawa ka yi da'a ga umarnin lokacin da kake ƙalubalantar sa.
To a da can babu jinkan kenan, za a ce minista? To za a iya cewa a can da babu jinkan kenan sai yanzu ne jinkan ya zo a gwamnatin tarayya?
Akwai jinkai da amma yanzu an kai shawara aiwatar da shi, duk da yake kuma muna da haƙƙi na ƙalubalantar abin da anka yi.
To tattaunawa Yusuf Aliyu Harin da kenan da wato ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami. In an jima kaɗan, za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira mu. Menene ra'ayinku game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya biyo bayan sakin kanar Samba da Zuki da showare da aka yi? Maudu'in mu na yau kenan, sai a shirya a kira an jima kaɗan, kafin nan a shakata da wannan waka.
Bin shari'a ba
walle walle wana ta dauke kama kariya magana gobe ba mu newa idan mu ne yau magana gobe ba mu newa ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ciwa dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba
Walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
yau mu ne magana gobe ba mu ne ba
karewa mai karewa ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani fa ka san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba
balle balle mana ta dauki kama baki shi ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
magana goba ba muniwa
abin haushi ma batun so ba kama kariya kama kariya suke wa al'umma dan hauka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Kuma da lamun samu kiran mu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi?
Tarfilu barka da lafiya.
Yawa baka kade.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya?
To gaskiya Tarfilu, ba dai haka muka so da gwamnatin Muhammadu ba. Duba yadda muke ta mata kyakkyawan zato lokacin mun san mutum ne mai san bin doka da tsari tun asalinsa tarihinsa. Amma kuma yanzu abubuwan kamar ana wasu abubuwa ba da sanin shi ba. Kuma gaskiya muna ƙara kira da ɓangaren shari'a, ya kamata san cewa kundin tsarin mulki ya ba kowa ƴancin gashin kanshi ne su tsaya su yi aikinsu tsakaninsu da Allah, kuma duk hukuncin da suka zartar su tsaya a kanshi kila wannan saƙo zai kai ma shugaban ƙasa. Amma suna tsaya tsayin daka duk barazana, duk wani abu da za su ga duka tsaya tsayin daka, saƙo zai ji haga kunnen shi ma yanzu ya goyi bayansu. Kaga wannan hukunci da aka bayar kamar wani hukunci ne, wani oda ne ba da shi mai girma shugaban ƙasa kila da bai sani ba. To da fatan dai Allah zai sa a gyara.
To amin Murtala, to mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Zamfara. Wani ne aka layi daga Zamfara?
Assalamu alaikum, sunana Isa Salisu Gusau da Dogo Sautu, jihar Zamfara.
To Isa Salisu Gusau, muna sauraron ka, menene ra'ayinka game da fannin shari'a a Najeriya?
Ra'ayina a kan wannan na sha'anin shari'a a Najeriya, ya kamata a dinga girmama doka. Idan kotu ta yanke hukunci, to kamata ya yi a duba abin da ya dace, sai a bi doka, sai a sa duk wanda kotu ta ce.
Hello Malam Isa, kana tare da mu?
Kamata a sihi. Muna tare da ku. Kuna ji na?
Eh, muna jin ka.
To abu kaman abun da ya faru a shekarun jiya a Najeriya, wanda duniya ta riga ta san da wannan sakin irin kan Samba da sihi da shi wannan shiware yake wannan biyarabe. To sakin zo wannan yana da muhimmanci sosai da gwamnatin tarayya ta ga ya dace a yi haka. Mun yi farin ciki da murna musamman sakin shi ma kanarsa.
To mun gode Malam Isa da wannan ra'ayi naka. To bar mu je Port Harcourt. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam.
To sunana Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To Salisu Mai Dabino, muna sauraron ka.
Wanda yake dai bana tare da radio ban san maudu'in da ake tattaunawa ba.
A muna son jin ra'ayi ne game da fannin, ra'ayinku game da halin da fannin shari'a yake ciki a Najeriya. Kana da wani abu da zaka ce akan wannan batu?
To alhamdulillah, sha'anin shari'a a Najeriya, sai a ce to sha'anin shari'a a Najeriya kan yanzu a ce mutum dai ba mai karfi suke, gaskiya ba za a ce ana maji.
To madalla, mun gode Malam Isa. To bar mu je Kaduna. Wane ne aka layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Abubakar Malam cikin kare karar kumar kudu.
To Malam Abubakar, muna sauraron ka, meye a ranka, me kake ganin wani hali fannin shari'a ke ciki yanzu?
Abin da gaskiya, to ya kamata a ce ta gwamnati ta bi kiraye-kiraye abin ya fito kai shi ke dukkan ne gaskiya ce ya kamata dukkan mai laifi ya kamata idan hakan ta faru a kai shi kotu cikin lokaci dukkan abin da yi a ce an gatar da hukunci shi ne kawai maganin abu amma a ce an aje mutum ba shari'a inda hakan nan za ka samu mutane da dama gaske wanda su ba su da hanyar da za a ce an kace su.
To wani kira za ka yi ga wani sauyi kake son ka ga an ce an sauya a Najeriya? Wani sauyi kake tunanin ganin ya kamata a ce an yi a Najeriya don a samar da maslaha kan wannan matsala?
Ya kamata a ce dai sauyin da damu ke nan dama a ce an samu an dinga hakan kamar yadda ake gwamnati da kowane hanya wanda sa ta yi lafiya Abubakar Malam cikin kare.
To Malam Abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To bari mu je Sokoto, wani ne aka layi?
Hello.
Yawa muna jin ka, wani ne daga Sokoto?
Ana magana daga Abdullahi Makulafi Shehu.
To Malam Abdullahi, menene ra'ayinka game da halin da fannin shari'ar Najeriya ke ciki?
Yanzu kiyar ra'ayina fannin da shari'ar Najeriya ke ciki suna da matsala kwarai da gaske.
Menene matsalan shi?
Matsalar shi shine alƙalai sun lalata harkar shari'a a ƙasar nan, abin ya kasa cigaba ya kasa cigaba.
To kamar da kace sun lalata, wani shirya zaka iya faɗa mana kace sun lalata fannin?
Kamar shari'a yanzu ta zama mafi yawa, in ba ka da samun duniya har yanzu ba ka da gaskiya.
To Malam Abdullahi, to Malam Abdullahi mun gode da wannan ra'ayi naka. To jama'a, layin mu a buɗe yake don ku kira ku bada mana ra'ayoyinku. To ga wani kira na samu daga Kaduna, wani ne aka layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin. Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Shirfila Hashim Gumal, barka da yammaci.
Yawwa, baka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, game da halin da fannin shari'a ta fada a Najeriya, me kake ganin za a yi a taimaka a farfaɗo da wannan fanni? Kowa ya rika bin ka'idoji da doka kamar yadda aka tsara ko kundin tsarin mulki ya tsara?
Ai fannin shari'a a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda idan ka ɗauka za ka ga ɓarawon kaza ko akuya sai a tare shi a Najeriya sama da shekara goma, amma ga mutumin ne danna miliyoyin kuɗin al'umma. Ta haka ni abin da nake dubawa gaskiya al'amari, lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya hau mulki a 2015, gaskiya na tafa hannu na yi murna akan cewa to ga me bin doka da oda, duk abin da ya kamata duk alƙalin ma da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne da su, ko kuma a ɗauko su a matsayin wani babban alƙali ko kuma wasu abubuwa da sauransu. Da ga mutane,
to Alhaji Musa ka ce ga me bin doka da oda, to sai ga shi gwamnatin ta tsare mutanen da kotu ta bada hukuncin a sake su, amma ba gwamnatin ba ta sake su ba.
Wato kaga yanzu misali, ai yanzu idan aka ce ma misali court ta ce gashi a saki wannan mutumi, ya kamata a ce abu doka da oda, in dai har fita kanta kotun ba ta daga karkashin shugaban kasa bane, to ya kamata a ce shugaban kasa Muhammadu Buhari gaskiya ya rika bin doka da oda akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa. Amma bai ba court ta ce a saki wani, kuma a kisa cin wani dan azo ana ta wani je ce ku ce kuma ana jayayya akai. Muna fatan dai Allah ya sa a samu sauyi a wannan shekara da zamu shiga, ne maka fata alkhairi. Alhaji Musa Garo, ta ji lafiya.
To Alhaji Musa Garo, mun goye da wannan ra'ayi naka. Bari mu je, mun samu kira, wane ne kuma daga ina ake kira?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, me zaka ce game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya?
To gaskiya kamar yadda shi Alhaji Musa ya faɗa, magana ta shi haka take, ne mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don saboda bangaren shari'a a Najeriya ba su inda yake aiki 100% kare ne dai talaka, amma dai duk wayannan manyan namu na kasar nan namu gaba daya, to sai dai Allah ne kadai shi hukunta su, amma ba wata kotu a Najeriya ba.
To Haji Ibrahim mai wanki hula, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Yobe, wani ne aka layi daga Yobe?
Yawa, daga Aliyu ne daga Yobe.
To Malam Aliyu, me zaka ce game da fannin shari'a a Najeriya?
Gaskiya abin da yanzu fannin shari'a a Najeriya kawai sai dai wani yara, saboda gaba daya duk abin da gwamnati ba ta yadda da shi ba, kawai babu yadda za a fannin shari'a su yi wannan haka, sai abin da gwamnati ta yi.
To baka ganin fannin shari'a kamata ya zama wani bangaren gwamnati ne mai zaman kanshi?
Eh, gaskiya ya kamata ka yace sun zama wani bangare ne wanda ba su da gami da gwamnati, wanda dukkan wanda ya abu za a hukunta shi. To amma ya zama kawai sai wanda baya tare da gwamnati ya za a hukunta, kaga fannin shari'a ya zama kwata-kwata ma ba yi da amfani da gwamnati sun lalata kare shari'a.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kamana, da ma duk waɗanda ka samu damar kiran wannan, mun gode. Sai kuma gobe idan Allah kai, mu zamu ba ku dama domin ku kira ku ƙara bayyana mana ra'ayoyinku. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, wanda ya za a gomme ke cewa karfe 4 saura minti 4. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Pierre Emerick Aubameyang ne ya zura kwallon da ta baiwa Arsenal damar farke cin da Bournemouth ta yi mata a wasan su na gasar Premier a yau, wanda ya sa Arsenal din ta yi kunnin doki a wasan farko da sabon kocin ta Mikel Arteta ya shugabanta. Arsenal din ta sami nasara ne sau ɗaya tak a cikin wasanni 11 da ta buga a baya-bayan nan, sakamakon wasan da ya sa ƴan kallo yi wa Arteta tafin jinjina na musamman a ƙarshen wasan, yayin da shi kuma kocin ya nuna gamsuwa da ƙwazon ƴan wasan.
Yeah, it was intense, obviously. I was so excited. I wanted just to pass that energy to the players that.
Yace hakika na shiga fargaba, to amma na gamsu da ƙwazon da ƴan wasan suka yi. Ji ne kamar lokacin da nake dan wasa, amma yanzu ni ne shugaba. Hakika ƴan wasan sun wuce da nayi tsammanin su. Yanzu haka dai Arsenal tana ta 11 ne a teburin gasar ta Premier da maki 24. A sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau washegarin Kirsimeti, Chelsea ta sha kashi a cikin gidanta daga Southampton da ci 2 da nema. Tottenham da ta sha kashi a hannun Chelsea a ranar Lahadi, a yau ta karbi bakuncin Brighton ta kuma doke ta da ci 2-1. Aston Villa ma ta doke Norwich da ci 1 da nema. Crystal Palace ta yi galaba akan West Ham da ci 2-1, yayin da Sheffield United da ya kunnin doki da Watford da ci 1-1. Watakila matashin ɗan wasan Najeriya Josh Maja ya sake komawa Ingila, bayan da wasu ƙungiyoyin Premier suka so mazawarcinsa. Rahotanni sun nuna cewa Everton ta jima tana sanya ido akan ƙwazon ɗan wasan da nufin sayensa daga ƙungiyarsa ta Bordeaux. Maja, wanda ya taɓa zama Ingila ƙungiyar Sunderland na ɗan lokaci, ya zura ƙwallaye 3 a wasan da ƙungiyarsa ta yanzu ta yi galabar Doke Olympic da ci 6 da nema a ranar 3 ga watan nan na Disamba, abinda ya sa ya kasance ɗan Najeriya na farko da ya zura ƙwallaye 3 a wasa ɗaya a wannan kakar wasannin. Ko bayan Everton ma, an ruwaito cewa Chelsea tana zawarcin samun ɗan wasan. Fafatawar da zakaran dambin duniya Anthony Joshua zai yi a gaba domin kare kambinsa kan iya kasancewa a nahiyar Afirka, inda ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo take kan gaba a takarar karɓar baƙuncin dambin a shekara ta 1974. Ƙasar ta Congo da ake kira Zaire a wancan lokacin ita ce ta karɓi baƙuncin gwabzawa mai cike da tarihi tsakanin Muhammad Ali da George Foreman. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To madalla, yanzu muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wasu 'yan ta'adda ɗauke da manyan makamai sun yi wa wani ayarin jami'an tsaron jamhuriyar Nijar kwantan ɓauna, inda suka halaka mutane 14 a yankin Talabiri da ke yammacin ƙasar. A yau Alhamis ne shugaban Iraki Barham Saleh ya ce ya gwammace ya yi murabus da ya naɗa firayim ministan da wani ɓangaren majalisa mai samun goyon bayan Iran ya zaɓa. A jiya Laraba, ɓangaren fata a majalisa ya miƙa sunan gwamnan kudancin lardin Basra, wato Asad Al-Aidani, a matsayin firayim ministan ƙasar na gaba. A yau Alhamis, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce majalisar dokokin ƙasar za ta kaɗa ƙuri'a.
To madalla, a gaishe ki. To kafin mu sallama, muna miƙa sakon taya murna ga ango Abdullahi Usman da amaryarsa Hawwa Abubakar Ardo, waɗanda za ɗaura auren su gobe juma'a din Allah ya kaimu bayan sallar juma'a a masallacin Haruna Danja dake tudun Wada Zaria. Haka kuma muna taya ango Awal Hayatu da amaryarsa Zainab Yakubu murnar nasu ɗaurin auren da za a yi ranar Asabar da misalin ƙarfe 10 na safe a Islamiyya Madduba Jingi Gurore. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jusu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada a manta, zai iya zita shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shiryenmu da suka gabata. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta gabatar da shirin, da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown, sai kuma Justin wanda ya daidaita mana sauti, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.